الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله. حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، ولهذا قرن الخشية بها في قوله: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في أكائدهم مجانبة من يكفر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأهل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومؤاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق أولى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata, daren Laraba, 21 ga watan Rabi'u Tsani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 6 ga watan 4 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'malil Qalbiyya, wallafar Hamshaqin malamin na Shehin Musulunci Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyatul Harrani al-Dimashqi, wanda ya yi hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728. Yau kuma wannan shi ne darasinmu na 767 a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci, kuma wannan shi ne na 111. Muna nan dai a kan gaɓar almahabba, wato san Allah. A satin da ya gabata, Ibn Taymiyyah ya fara yi mana sharhin wata magana da magabata suka riƙa faɗa. Maganar kuwa ita ce: man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun, ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. مغبطة سنة شوى wanda duk ya bauta wa Allah da tsoro da so kadai to wannan zindiki ne, wanda kuma ya bauta wa Allah da tsoro kawai wannan ba khawarije ne, wanda kuma ya bauta wa Allah bil raja'i wato da sa tsammani kadai to wannan murji'i ne, wanda kuma ya bauta wa Allah da so da tsoro da kauna ko da fata to wannan shine mu'mini ne kadai ta Allah. Wannan maganar magana ce wacce take ta dace da ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, domin ayoyi da dama wanda mun karanta wasu daga ciki a satin da ya gabata suna nuna cewa aikin bawa fuka-fukai biyu ne suke tashi da shi suke daukansa, wato fifikin alkhawfu da fifikin arraja, wato dole a samu tsoro a zuciyarsa sannan kuma a samu kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani a cikin zuciyar. Idan ya zama na zuciyar ta cika da tsoro kawai to wannan zai gadar masa da ɗeba ƙauna daga rahmar Allah kuma daga ƙarshe ya fada cikin ramin halaka. Idan ya zama na kuma zuciyar ta cika da fata ne da sa tsammani da sa rai kadai to zai zama kuma ya kauce wa hanya ta fuskar sakaci da wata da shari'ar Allah da dokokinsa ya fada cikin ramin halaka da ƙarshe. Saboda dole ne ya zan a cikin zuciyarsa akwai tsoro na Ubangiji, akwai tsoro na an karɓi aikinsa ko ba a karɓa ba, akwai tsoro na ya dace ko bai dace ba, sannan ya zama akwai kuma kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani da kyautata zato ga Ubangiji. Yana sa ran an karɓa, yana sa ran Allah maɗaukakin sarki zai ba shi sakamako mai kyau a kan aikinsa. To waɗannan fuka-fukai guda biyu su ne za su iya tashi da ayyukan bawa har ya kai ga samun cin nasara ya ƙetare ainihin tudun din tsira. Idan kuma ya zan babu ɗaya daga cikin waɗannan fuka-fukai to babu shakka ba inda bawa zai je, kamar yadda ka san tsuntsu yana tashi ne da fuka-fukansa guda biyu, da zarar ya rasa ɗaya daga cikin biyun nan to kuma babu maganar tashi. To haka al-khawfu wa raja suke a wajen bawa, ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah ya ce suna bauta wa ubangijinsu khawfan suna masu tsoro, wa tama'an kuma suna masu kwaɗayi, kamar yadda ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una lana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi, wa yad'una lana raghaban wa rahaban suna bauta mana tare da kwaɗayi da sa rai da tsammani, wa rahaban tare kuma da tsoro. Haka Ubangiji ya sifanta annabawansa, haka Ubangiji ya sifanta bayinsa. Don haka bawa ba zai zama mai bautar Allah na hakika ba, mai tauhidi sai ya zan ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyarsa. Amma wanda ya takaita akan al-khawfu wahdahu, al-hubbu wahdahu, yace shi yana bautawa Allah ne kawai dan yana son sa, baya son abinda Ubangiji ya tanada na lada na aljanna na marmari, baya son wannan, ba kuma ya tsoron wuta. Shi in dan aljanna ne to shikenan zai iya daina bautar ma, idan wuta ne baya jin tsoronta zai iya sabawa Allah, idan maganar shiga wuta ne shi ya ji a kola shi kuma zai iya jure ma wutar. To kaga wannan magana ce ta gatsali, kamar yadda muka yi bayanin ta a satin da ya gabata, baka cewa abinda Ubangiji ya tanada na aljanna kai kafi karfinsa ko kai ka wuce shi, kaga wannan rena ma Allah ne, kamar yadda ba za ka ce kai baka jin tsoron abinda Ubangiji ya tsoratar da shi ba, kai Ubangiji ba zai baka tsoro da wutarsa ba, kawai dai kana bauta masa dai kawai dan kaji kana son shi, amma in ba dan haka ba da wutarsa da aljannarsa ba za su saka bauta masa ba. To kaga wannan gatsari ne ga Allah, rashin kunya ne, abu ne da bai dace ya fito daga mumini ba, sai wanda yake zindiki, wato wanda a zuciyarsa kafirci ne a bakinsa da yake bayyana musulunci. Shi yasa suka ce wa man abadallahu bil hudwa da wa huwa zindiq, wanda zai bauta wa Allah da su kai kadai, wannan zindiki ne. Ma'ana wannan yana rushe shari'a gaba daya, yana rushe alqur'ani duka. Alqur'ani cike yake da bayanin ni'imomin Allah da ya tanadar wa mu'minai, cike yake da bayanin aljanna, cike yake da kuma tsoratarwa daga shiga wuta. To idan yazo ya ce shi waɗannan duk ba su da wani amfani a gunsa, kaga ya rushe alqur'anin duka. Wanda ya rushe alqur'ani kuma ya rushe shari'a, wanda ya rushe shari'a ba musulmi ne. Baka zindiki shine yake yin wasu abubuwa na yaga ya rushe shari'a, ya masa zagon kasa, ya kai ta kasa. Shi yasa malamai suka ce to irin wannan aiki ne na zandaka. Haka nan wanda zai sa kyakkyawan abin da tsoro, wanda zai sa tsoro kawai a zuciyarsa, har kullun janibin wa'idi yake kallo, wato janibin narko da azaba, baya duba janibin rahama. Saboda haka shi kullun tunaninsa ta yiwu ko kawai ma wahalar banza yake sha, kullun tunaninsa kenan. Kai ni wannan addinin ba watakila ma ni ba ma a karɓa, ko kuma ya yi laifi ya ga cewa ai Allah ma ba zai yafe mata ba, don haka gara ma ya ci gaba da laifinsa. In ba ya daina a banza ya daina, wato ya zefa tsoro a zuciyarsa, ya ƙi kallo jadabin rahmar Ubangiji, ya manta da cewa Ubangiji ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi, mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba. Sai ya daina kallon wannan janibin, kawai ya dinga duban shadidul iqabi, ne shi mai tsananin uquba ne. Ya manta da cewa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, ya manta da batun cewa Ubangiji mai yawan gafara ne. Ya rika kallon kawai Ubangiji, in yayi fushi da kai yayi fushi da kai kenan, babu kuma ranar da zai yafe maka abin da kai. To wannan shi ma yana kan gabar halaka. Shi yasa suka ce fa huwa haruri, wannan haruri ne. Haruri sune kawarijawa, duk wanda yake ba kawarije ana masa nisba da haruri. Haruri asalin harura sunan guri ne kusa da Kufa, kafin ka shiga Kufa ana ce da shi harura. Anan ne kawarijawa bayan sun yi wa Sayyidina Ali tawaye suka yi dandazo, suka kafa sansanin su a gurin, suka rika barazana da kai razani ga musulmi. To shi yasa duk wanda yake dan wannan mazhabar sai a ce da shi haruri, wato a jingina shi zuwa ga wannan gurin da suka yi sansani suka yi dandazo. To a wancan lokaci su haruriyun, wato al-khawarij, su ne waɗanda suka shahara da batun tsoratarwa, da maganar azaba, da maganar wuta, da dawama a cikin wuta, da kafirtawa, babu maganar rahama da tausayi da lallashi a cikin zuciyarsu. Har kullum idan suna magana, magana ce ta a tsoratar da kai, a razanar da kai, a nuna maka ga kaza wuta, kawai abin da ya rage yanzu a hankaɗa ka ciki. Amma babu maganar a nuna maka akwai rahama ta Ubangiji, akwai zafararsa, rahamarsa ta yalwaci dukkan komai, kamar yadda yake faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay'in. Ba a nuna maka wannan, ba a nuna Allah yana karɓar tuba, ba a nuna Allah mai tausayi ne ga bayinsa, tausayinsa ya fi na komai. Ubangiji maɗaukakin sarki ya halicci tausayi, ya kasa shi gida ɗari, kaso ɗaya ne ya saukar da shi a doron ƙasa, wanda dukkan wani mai tausayi da shi yake tausaya wa ɗan uwansa. Sauran kaso 99 kuma ya aje shi wanda da shi ne zai tausaya wa bayinsa ranar gobe kiyama. To ba a duba wannan irin wannan hadisan. Kullum magana da ake yi magana ce ta azaba, da ainihin guduma, da kabari, da duhun kabari, da macizai, da kunamu. Ta yadda za ka ga har ma wasu suke saɓan Allah sun fitar da ƙauna, ba suna ganin kawai Allah ba zai yafe musu ba, don haka ba za su taɓa tunanin su tuba ba, suna ga an toshe musu ƙofar tuba. Waɗannan su ne kawarij, masu irin wannan aƙidar. Ta yiwu mutum bai zama kawarij cikakke ba ta ko ta 100%, amma kuma wasu ayyukansa da wani motsinsa da tashi faɗinsa suna nuna cewa ya ɗauko wani ɓangare na kawarijawa. Mutumin da zai zama har kullum shi maganar da yake yi maganar azaba yake yi da narko, baya maganar rahama da tausayi da gafara da jin kai, duk sanda zai yi wa'azi to wa'azinsa gaba ɗaya wato ruwan bamabamai ne, har ta zan mutane duk sanda suka zo hankalinka a tashe yake, yau ko mu za a hankaɗa wuta ko kuma suwane ne. Wato duk sanda aka zo wa'azinsa to babu maganar tausayi da rahama da sawa mutane wato wani danshi-danshi a zuciya. sai dai a ƙara firgita ka a razana ka, kamar irin waɗanda suke wa'azin mata, akwai waɗanda suka shahara da wa'azin mata, kullum suka tashi wa'azi a kan mata, kawai dai mace in tana ji ba sai ta ga kawai ba da za ta shiga aljanna. A ce in tana bacci ta juya mijinta baya wuce za ta, to tana mirgine-mirgine, adadin tana za su je ba ta sani ba. Sai a ja wani rubabban abinci sai a kai ta wuta. In ta bata wa mijinta rai ta yi tsaki ɗar wuta ce, za a sa mala'iku su ta dukanta da guduma a cikin wutar jahannama. Ta bata mijinta ta yi tsaki. Ba tare da cewa ga hadisi ya nuna matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi fushi da shi. Wani lokaci ma matarsa ta yi fushi da shi tun daga safiya har dare. Matan Annabi fa. Waɗanda in maganar tsarki ake da tsoron Allah da sanin Allah a gidan Annabi suke, don haka duk ayoyin da ake sauka suna jin abin da aka saukar. Wasu ma matan daga ciki Annabi yana cikin wato kwance da su a cikin mayafi ake saukar masa da ayoyi. Amma duk da haka ɗabi'a ta mace kamar kowane mutum take ita ma, don haka wata rana za ta yi fushi, to a ce kawai in kin yi fushi da mijinki, in kika je lahira za a yi ta dukanki da guduma a sa wasu mala'iku masu ƙaho ita halar da kika. To sai zan wato har an sa musu fitar da ƙauna ma, wanda kuma ba haka ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausaya wa mata ne, yana ganin haka kuma yana haƙuri, har yana cewa rifqan bil qawari, ku tausaya ma waɗannan kwalaban. Nabi ya sifanta mata da kwalabe, ka san kwalba, kana da kan kwalabe, ake ka tafi a hankali, domin dai da kai ɗan tuntuɓe suka faɗi kaga ka yi asara duka. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake sifanta mata, yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Hatta a hudu ga sataban kwana haka yi ta wafici wa stansu bin nisa'i khaira, ya nuna cewa mata an halice su daga ƙashin haƙarƙari. In ka ka zauna da su, to ka zauna da su a tankwaraɗin su, in ka ce za ka miƙar da su sai ka karya su, karya mace ko karya wannan ƙashin kuma shine sakin mace. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a misalci a aikace, sannan ya nuna mana a cikin maganganunsa ga yadda ya kamata a yi haƙuri da mace. Kaga wani kuma yazo a wa'azinsa kaji cewa yana faɗar ɗan abubuwa ƙanana amma yana tura mace wato cikin wuta. Babu shakka wannan manhaji ne na Khawarij, ko da kuwa shi bai makace da shi Khawarij ba ne, saboda ba lalle ne ya ɗauko su ta kowane ɓangare ba, amma dai kuma ya ɗau sanin wani abu nasu, ko ya sani ko bai sani ba. Haka ba a bauta wa Allah da tsoro kawai, ma'ana kullum yanzan harkar tsoratarwa ce kawai a ranka. Sannan ba a bauta Allah bin raja, wato har kullum ka riƙa sa tsammani, ba ka kawo maganar Allah yana da ya tanadi uquba, Allah ya zai kama mai laifi, zai yi, akwai kullum tunaninka ai ramar Allah ta yalwasu dukkan komai, ai Allah mai gafara ne, Allah mai yafiya ne, Allah mai tausayi ne. Saboda haka mutum ya ci gaba da kaso ɓararsa yana yin abin da ya ga dama, an taɓa shi ya ce ai Allah mai tausayi ne. Da haka ba zai taɓa gyarawa ba shi kuma, kullum maganar da yake maganar ramar Ubangiji yake amma baya maganar azabarta, kullum maganar da yake maganar aljanna yake amma baya tuna akwai kuma wuta. Wutan nan an tanade ta ga masu saɓan Allah, saɓan nan babba ne ko kuma ƙarami ne, wato kafirci ne ko ma'asiya ce, kowanne daga cikinsu zai iya shiga wuta. To idan mutum baya tuna wannan, sai dai kawai riƙa tuna ramar ita kaɗai, sai dai kawai ya yi ta tunanin falala, kullum ya zo maganar a bashi falala yake, a gaya masa falala mai zai iya shiga aljanna, har ta kai ma wani in ka gaya masa sunna sai ce to mai falalarta, wato sai an gaya masa mai zai samu, sai ka faɗi farashin, in ya ji ya yi masa yi farashi ya yi kaɗan ya ce to sunnonin da yawa. To ka ga wannan bai dace ba. Sufaye suna da wannan, musamman mutaakhirun waɗanda suka zo daga baya-baya-baya, sufancin an jagwalgwala shi, an lalata shi, an yi ƙirƙire-ƙirƙire da yawa a ciki, an shigar da abubuwa na bid'a a ciki na saɓan Allah da yawa, musamman ta fuskar aƙida, har ma ya zamana suna da abinda suke kira al-haqiqa al-qadariya, cewa man shahada al-haqiqa al-qadariya lam yanqus al-khalqa, wato duk wanda zai ga hakika ta kaddara to ba zai ki halittun Allah ba, cewa man nazara ila al-khalqi man nazara ila al-khalqi bi ayni ash-shari'ati maqatahum wa man nazara ilayhim bi ayni al-haqiqati azarahum. Kaga wannan bugunar magana ce, cewa wanda zai dubi mutane daddalaifin da suke yi ya kalle su da fuskar shari'a sai ya ji yana jin haushinsu, ya ga wancan yana shulka, wancan yana bautar gunki, wancan yana yi wa Allah izgili, wancan yana ƙaryata ayoyin Allah, wancan yana ƙaryata manzannin Allah, wancan yana taɓa dokokin Allah da gangan, wancan yana tuskunawa muminai, yana tuskunawa masu kira zuwa ga Allah. In ya dubi irin wannan sai ya dinga jin haushin masu irin wannan aiki, suka ce to anan ya kalle su ne da ido na shari'a, wato ya kalle su ne da ido na doran shari'a, shari'a ta ce yi kaza bar kaza, sai ya ga wanda ya ki barin abinda shari'a ta ce ya bari, ya ki abinda shari'a ta ce ya yi. Suka ce in ka kalli mutane da wannan idan to sai ka ji kana jin haushinsu. Suka ce amma inda za ka kalle su bi ainihin haƙiƙati da ido na haƙiƙa a zarar sai ka ba su uzuri, sai ka ga cewa suna da uzuri. Me ya yi ma'anar ainihin haƙiƙa, wato da ido na haƙiƙa, ma'ana ka ɗauka cewa su fa abin nan da suke yi ƙaddara ce, Ubangiji ne ya ƙaddara musu su zama haka, to da me za ka ji haushinsu? Ka ga sai ka ba su uzuri, in ka ga mai bautar gunki yana bautar gunkinsa ka ba shi uzuri, haka Allah ya ƙaddara masa ya zama mai bautar gunki. In ka ga mai saɓan Allah yana saɓan Allah sai ka ba shi uzuri, haka Allah ya ƙaddara masa, mashayin giya ne, mazinaci ne, ɓarawo ne, ɗabbashi ne, mai yane shi, sai ka yi masa uzuri ka ci haka Allah ya ƙaddara masa ya zama haka, sai ka ba shi uzuri ka ba shi hanzari. To kaga a nan babu al'amuru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar, ba za kuma babu aqidar alwala wal bara, babu aqidar kaso dan Allah ka kidan Allah, su abun su duk tara abin nan, saboda haka su a wajensu duk abin da kaga mutum yana yi kawai Allah ne yake yin abin, wannan shi ne aqidatul jabr. To kaga a nan wanda zai ce ya kalli masu saban Allah ya ba su uzuri, to kaga a nan baya duban janibin khaufi, janibin raja kawai yake dubowa, har ma abin ya wuce iyaka, ba wai ma waɗanda suke masu saban Allah kaɗai ba, har ma masu bautar ɗan maraƙi, masu bautar shanu, masu bautar gumaka, ruwan wasu ruwa, itatuwa, masu bautar dodo da tsafi da waye, duk za ka iya ba su uzuri. Kaga wannan babu shakka rushe addinai ne ma gaba ɗaya, ba addinin musulunci ba, dan duk addinai da Allah ya aiko sun zo ne da ainihin kira ga mutane duka zuwa ga kadaita Allah shi kadai da bauta masa, da barin duk abin da ya saba wa dokar Ubangiji. Duk wani addini da Allah ya turo da wannan yazo, wala kan ba'athna fi kulli ummatin rasula ad a'budu Allaha wa tsami bit-taghut. Kaga aqidar cewa man nazara ila al-khalqi bi ayni al-haqiqati azarahu, ta rushe dukkan abinda annabawa suka zo da shi, da fafuskar da suka yi tai, da gwagwarmayar da suka yi a wajen mai wannan aqida, annabawa gwagwarmayar da suka yi sun yi aikin banza, sun wahalar da kansu, kamar ta yi su yi mutane uzuri, shi yasa zaka samu su Ibn Arabi al-Hatimi al-Tai mai littafin al-Futuhat al-Makkiyya yana ganin cewa duk ma abinda mutum ya bauta wa kawai Allah ya bauta wa. To shi ne ma ne yake cewa wa zalika li anna al-hubba al-mujarrada wa da'awahu tambatitu an-nufusu fihi hatta tatawassa'u fi ahwa'iha. Wato saboda shi tsantsar so, jumala yake saboda tsantsar so mutum ya bauta wa Allah kawai, saboda shi san kawai daga awar maganar su kana san Allah, kana san zatinsa, ya ce tambata ɗin nufusu ilai fihi, wato rai na samun wato sakewa, rayuka na sakewa a nan, hatta ta tawassa har su faɗaɗa wato gure-gurecen-gurecensu, ko su faɗaɗa cikin soye-soyen zuciyarsu, idan lam yaz'aha wazi'ul khashyati lillah, idan tsoron Allah bai hana mutum ba ya masa linzami. Wato kawai ka ji cewa kai kana san Allah, Allah yana san ka, sai ka ji cewa kai dan zasan Allah ne, babu abinda kuma Allah zai maka, don ma abinda kai shi kenan, kai ai masoyinsa ne, dan fadarsa ne, kamar yadda ake gaya wasu wawaye, a ce da shi inda ko riƙewa ne to Allah zai so, in kuma Allah ya so ku shikenan kun gama hayewa, ko ma mai ku je ku yi ma, ko ma komai ma an halatta muku ku je ku yi. Saboda haka in babu tsoron Allah shikenan sai mutum ya je abin da ya ga dama. Yace hatta qalat al-yahud wa an-nasara, har ta kai Yahuda da Nasara, saboda wannan da'awar da suke da ita a zuciyarsu, ta cewa su Allah yana son su, su yan gatan Allah ne, su ahlullahi ne. Sai ta kai suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, mu ƴaƴan Allah ne, mu masoyansa ne. To kaga saboda babu tsoron Allah, shi yasa da ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu, gara ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu, da ka bauta wa Allah da tsagwaran su kawai, to gara ka bauta Allah da tsagwaran tsoro. Domin shi tsoro abinda zai sa shi ne, wato za ka kori wasu amma kuma za ka hana wasu su kuma su fada cikin laifi, kuma kai ma za ka yi kokarin ka hana kanka, tunda ka riga ka tsoratar da kanka sosai. Duk da ba daidai ba ne shi wannan tsoron ya wuce iyaka, to amma alal aqalla ya fi wanda zai rike al-hubbu wahdahu. Shi yasa malamai suka ce wanda ya rike al-hubbu wahdahu fa huwa zindiq, wannan musulunci gaba ɗaya zai rushe. Amma wannan watakila zai takura musulmin ya sa wasu su fitar da kauna, amma kuma a wannan lokacin har ila yau kuma zai hana kansa wani abin na saban Allah, tunda ya riga ya sa dokoki masu tsauri. Kaga dole shi ya kokari kiyaye dokokin. Shi yasa Khawarij a tarihi suka zama suna da gaskiya, ko hadisan Khawarij wato ba a damuwa dan an karbi hadisi daga Khawarij, saboda an san su suna da gaskiya. Mutumin da yake ganin saban Allah ma'asiya kafirci ne, kaga ba zai wa annabi ƙarya ba. Don haka su suna da wannan. A Imran ibn Hisban ɗaya ne daga cikin waɗanda suke manyan Khawarij, ɗaya ne daga cikin masu kira zuwa ga Khawarijanci. Amma Bukhari ya rawaito hadisin sa yana cikin Kitabul Lilal, shi ne ma yake wata waka yana cewa lokacin da yake zuga Abdurrahman ibn Buljim, yake cewa ya zarbata min taqiyin ma arada biha illa liyabluga min dhil arshi ridwana, yana cewa ya wannan sara, wato saran da ibn Abdurrahman ibn Buljim ya yi sayyidina Ali ya kashe shi, yake cewa ya wannan sara da ya fito daga mutumin da yake tsoron Allah, wanda ya yi wannan saran ne kawai don ya samu yarda Allah. Wato har yana zuga ma wanda ya kashe sayyidina Ali, domin suna ga sayyidina Ali ya kafirta, da aka kashe shi samun yarda Allah ne. To duk da yana da wannan aqidar ta Khawarijawa, hadisin sa yana da cikin Bukhari, amma ba za ka samu ƴan Shi'a ba, ba ka samu Rafida ba, saboda su Rafida wato su sun mai da ƙaryar addini. Yanzu nan yayi maka ƙarya ya faɗa abinda ba haka ba, su sun ɗauki wannan addini ne domin shi ne abinda suke kira tafiya. Tafiya ka zauna da mutum kullum ya riƙa gaya maka abinda ba haka yake a zuciyarsa ba. Mun sahabban nan muna son su, mun yarda da su, ruwa ba zagin su, amma kuma da ya koma gefe zai ɗura musu ashar, zai zazzage su, zai ci mutuncin su. Amma kuma mu haɗin kan musulmi muke nema, wani haɗin kai kake nema ga musulmi? Ka zo gaba ɗaya ka rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ci mutuncin su, kuma ka ci haɗin kai kake nema? Ya za a yi haɗin kai haka? Mutum ya duro gidanka ka kashe maka ƴaƴanka da ƴan uwanka da danginka, ya ce ni kuma na zo ne mu haɗa kai da kai? Kaga akwai wauta. Ka zo ka ci mutuncin mutum ya zo cikin danginka ya zagi babanka, ya zagi mamanka, ya zagi babbanka, ya zagi babban wanka, sai ce gaskiya ina son mu haɗa kai da kai? Sai ka ce wannan zai mu haɗa kai, tunda kai mutum ne, ni mutum ne, kana da ƙababi, ina da ƙababi, kana da ido, ina da ido, saboda haka za mu iya mu haɗa kai. Kaga ƙarewa wata kenan. To haka Shi'a suke, za su tunda ce Shi'a ina nufin Rafida, Shi'an mu na yanzu, za su ci mutuncin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ci zarafin da na Aisha, su ci zarafin Hafsa, su ci zarafin da na Abubakar da Umar da Abu Huraira da Al-Mughira da Muawiya da Abu Sufyan, kuma su lallabo su ce mu haɗin kai muke so da musulmi. To kaga ƙarewar ƙarya kenan da yaudara, ina wannan maganar haɗin kai take a nan. Saboda haka su a gurin su ƙarya addini ne, wanda ya fi kowa iya yaudara da ƙarya, to ya fi kowa iya addini, ya fi kowa lada. Abin da ga a cikin babubbukan littattafansu inda suka yi magana akan taqiyya, kusan addinin gaba ɗaya ma sun mai da shi taqiyya. to sai fara ga duk wanda ya kai aqidar sa take aqidar raf aqidar wannan bakar bakin shi'ancin na zagin sahabbai da kafirta su to wannan babu za ka samu ahlus sunna sun yi da hadisin sa ba sabanin khawarij baka da kabautawa Allah bil hubb wahdahu ko bil raja'i wahdahu da ka bauta Allah bil khashiyah dan alal aqalla kai za ta yi maka lizani shi ne bala ya ce wa yujadu fi mudda'il muhabbati min mukhalafati shari'ati ma la yujadu fi ahli al-khashya wato ana samun saba wa shari'a a cikin wadanda suke da'awar so abinda ba a samun irin wannan a cikin wadanda suke masu khashya masu tsoro wato masu tsoro duk da ana samun abubuwan da suka kauce wa shari'a a cikin sa da yawa to amma wanda yake cikin alul mahabbati su ne da karfi abinda su bayan suka yi garkuwa da shi kenan to an fi samun saban Allah a cikinsu sama da abinda ake samu a cikin alul khashiya wani haza qarara khashiyata biha fi qawlihi ta'ala shi yasa ubangiji ya ambaci tsoro ya hada shi da soyayya wato fi qawlihi ta'ala inda Allah yake cewa haza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shi ne abinda ake muku alkawari da shi haza din yana komawa zuwa ga aljanna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id haza ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan sakamako na aljanna shine abinda ake yin alkawari da shi ake muku alkawari da shi li kulli awabin hafiz ga dukkan wani mai komawa zuwa ga Allah ta hanyar tuba ya bar saban Allah hafizin mai kiyaye shari'ar Allah mai kiyaye tubanta baya yin tuban wuzuru man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil ghaibi a duk da baya ganinsa duk da baya ido da shi baya taba shi ya ji shi baya shakar shi amma kuma yana jin tsoronsa wa za'a bi qalbi munib ya zo wa Allah da zuciya mai mayar da al'amari ga Allah Allah ya ce udkhuluha ku shiga aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawama malai ce wa kana al-mashayikhul musannifuna fi sunnati malamai waɗanda suka yi littattafai a harkar sunna yadkuruna fi aqaidihim mujanabata man yaqulu da'wal mahabbati a cikin aqidansu suka yi bayani akan a kaurace ma wanda yake yawan da'awar su shi yana san Allah shi yana kullun magana ta sune masu san Allah mu ahbabu rasulillahi mu ahbabu llahi ahlullahi kullun magana suke nan wanda wannan da'awa ce mai hadari ka rika jin kuku ne masoya Allah kana mu kallon mutane makiya manzon Allah kana da'awar kai ne mai san manzon Allah kana yau kallon mutane ba su tare da Allah ba su ambatan Allah ba su zikiri ku ne ahlullahi masu zikiri domin wannan aqida tana da hadari inji malam yace malaman sunna da suka rubutu akan sunna a cikin aqidansu da suka rubuta suna cewa a daurecewa wanda yake yawan da'awar al-mahabba wal khawd fiha da kukutsawa a cikin labarin mahabba min ghayr khashiya ba tare da halar tsoro ba wato ba haka sabai shi yana tsoro ba baya tsoron ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoron ya sa'a biwa sunnar manzo Allah karanta baya tsoron ya sunnanta bid'a ya kare ta ya bata goyen baya baya tsoron ya ci dukiyar al'umma baya jin tsoron ya shiga haƙƙin wani duk da baya gabansa shi dai kawai abin da yake ji shi Allah yana san shi yana san Allah shikenan an gaya masa cewa in dai ka shigo ka bi hanyar nan samu shikenan kai ka gama komai da komai an riga an gama maka komai kawai sai hawa jirgi a tafi ba haka za ka samu galibi waɗanda suke so su yi ɓarna a doron ƙasa suna fakewa da irin wannan hanyoyin sai ya je akwai ko wasu nafilulu ko wasu riddai ko wani zikiri da za a ba shi a ce in kana yin wannan ba ka da matsala dai kana yin wannan kullum to ba ka da matsala ko a ce in dai kana son wani in dai wani kana son shi kana masa hidima to kai ba ka da matsala waman yuhibbu li waman yarani fi jannatil khuldi bila buhtani wanda yake so na wanda yake ya ganni yake so na ko ya ganni ko yake so na to kawai dan aljanna ne bilabu hutani dan kaga ƙarya ta shi kace ina hujja sai ce ba ƙarya nake ba don ba ƙarya kake ba ina hujja annabawa an gantu ba a ce wancan wanda ya gansa ya shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba da ya mutu sai da ya masa sallah ya je ya bada rigarsa aka yi masa likafari aka je aka sa shi a kabari ya sa shi da hannunsa a cikin kabari amma dan mutunci arewar gani kenan kawai haka maganar ka ce kai in an ganka ko ana son ka shike na kai ko wadan aljanna wannan ai kaga barna ce ba kankanuwa ba to wasu an dora su akan haka cewa inda kuna son wani kuna tare da wani kuka ji kuna son shi za ku liƙa hotunansa za ku riƙa zikiri da sunansa akwai a wasu gurare inda ake zikiri da sunan wani mutum ba Allah ba a ta maimaita sunansa shi ne zikirin in ka yaga kai ka gama haye gada ba ka da matsala to shi ne Malam ya ce irin wannan waɗanda ba sa halartun tsoron Allah a zuciyarsu ba sa tunanin akwai dokoki da musulunci ya zo da su ya hana kaza ya yi umarni da kaza ya ce malaman sunna na farko da suka yi rubuce-rubuce sun yi gargaɗi a kan tsaurace ma waɗannan liman fi zalika min al-fasad saboda ɓarnar da take cikin irin wannan da'awar allazi waqa'a fihi tawa'ifu min al-mutasawwifa abinda wasu ƙungiyoyi na sufaye suka faɗa ciki wa ma waqa'a fi ha'ula'i min al-fasad al-i'tiqadi abinda irin waɗannan ƙungiyoyin sufancin suka faɗa ciki na mummunar aƙida wal a'mali da miyagun ayyuka aujaba inkara tawa'if li asli tariqati at-tasawwuf bil kulli mutasawwifa bil kulliyya wannan ya ja wasu ma daga cikin malamai suka ce duk wani wanda aka jingina shi da harkar sufanci ma ba mutumin arziki bane mutumin banza ne wato saboda ganin abinda suke gani daga wajen sufayen na saban Allah da barna da da'awa da cika baki da holoko sai ta kai ma duk wani wanda aka taba ce musu aiwa da ma sufi ne ko suka jin sufayen na takama da shi sai su hada su yi musu kudin goro kamar yadda mun dade kaga a kasar nan in aka faɗi shi Abdul Qadir to ba a raga masa an ce da shi baƙin dutse an ce da shi falwaya ba abinda ba a gaya masa ba saboda irin abinda muke ganin masu jingina kansu da shi suna yi sai muke tsammanin shi ya koya musu ya ce a yi masa haka irin abinda muka ji suna faɗa na karamomi na ƙarya da sifofin Allah da ake jingina masa ko ina kake ma yana ganinka ko ina kai magana yana jinka sai muke ga kamar shi ya faɗa da haka sai muka gaba ɗaya sai muka haɗa muka yi musu kuɗin goro muka ce shi ma falwaya ne shi ma baƙin dutse ne to da ƙarshe kuma karatu da ya karatu sai aka gane cewa a mutumin nan ashe sharri aka yi masa ba ruwansa sai muka gane kamar yadda kiristoci suke wa annabi Isa alayhi salam haka shi ma aka yi masa kamar yadda matsafa suka yi wa annabi Sulaiman alayhi salam suka ce matsafi ne a gurin su koyi tsafi Allah ya ƙaryata su shi ma haka aka yi masa da haka sai muka yi bayani akan cewa mutumin kirki ne kuma ahlus sunna ne wato da yana nan duk karatuttukan nan shi zai jagorance su za mu zauna mu saurari karatunsa saboda haka kaga abinda ya faru a cikin mabiyansa shi ya jawo masa shi ne na abinda Ibn Taymiyyah ke cewa saboda irin abinda ya faru cikin waɗannan sufayen na ɓacewar aƙida da ɓacewar ayyuka har ta kai wasu jama'a ma suna inkarin asalin hanyar masu sufancin ma gaba ɗaya hatta sara al-munharifuna fil faili har yanzu waɗanda suka karkace a nan suka zama sinfi guda biyu sinfun yuqirru bi haqqiha wa batiliha akwai waɗanda in an ce kaza sufanci ne ko kuwa sufi ne ya faɗi kaza to kai an gama bashi naski kamar ka ja masa alqur'ani ko ka ja masa hadisi shi ka gama masa bayani indai zaka ce sufi ne wani shehu wani ne faɗa shi kenan wa sunfun yuntiru haqqaha wa batilaha wani kuma yana inkarin gaskiyar da take cikin hanyar da ƙaryarta gaba ɗaya wato gaba ɗaya wa abinda duk ya fito daga wannan wato gwadaban ya masa kuɗin goro saboda haka duk abin da zai ji an ce ai wanda yake fadar wannan magana ai sufi ne kawai zai karyata maganar ko da ko gaskiya ce ita gaskiya ana karɓar ta daga kowane ne baka cewa wani dan yana da barna ko dan yayi abu kaza shikenan ya faɗi gaskiya ma kai abu ƙarya ce da aka dauka ba wannan ba daidai bane idan har ya zan shedan Iblis wanda babu wanda ya kai shi dai batun kafirci duk ma wanda ya kafirci a dalilin sa ya kafirci shi ya je ba cikin kafirci ya faɗi gaskiya annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhub to ina ga wani wanda yake mabiyin sa ne kaga babu shakka in ya faɗi gaskiya za ka karba ballantana kuma waɗanda su ba su nutsa ba su ba su nutse cikin abinda yanzu kake gani da sunan sufanci ba a baya mun yi magana akan cewa shi sufancin nan ba ya biyo matakai ne har yanzu matakin da yanzu muke ganin sa akai sanda aka fara batun sufancin ba haka yake ba mun yi wannan bayanin a baya daga baya ya rika abubuwa suka rika shigo masa har ma ya zo ya gurɓace gaba ɗaya ya lalace har ta kai ma abubuwan da ake faɗa da sunan sufancin ba abinda za ka kira su sai kafirci ƙarana to kaga ashe ba za ka ɗauka almutasawwifatul awa'il wanda Ibn Taymiyyah ake kira mashayikh waɗanda ake jingila masu sufancin su ma ka suke ba ka ɗauka haka ba sai dai in ba kai karatun tarihi ba ba kai karatun tadatsu ba ba ka lalle ka bincika ba shi ne watakila za ka yi irin wannan kuɗin goro ɗin gaba ɗaya Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzi a cikin Tawhid Iblis wato ya yi magana akan sufaye yadda abubuwan ya suka fara yake cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunan da ake ba wa mutane ko dai a ce wani mumini ne ko a ce wani musulmi ne wato ana jingina shi ga imani ne ko musulunci a ce musulmi ko mumini daga baya kuma sai aka samu zahidi abidi a ce wani zahid ne wani abidi wato mai gudun duniya ne ko mai ibada ne yake sannan sai wasu mutane kuma suka taso suka rataye zuciyarsu da zuhudu da yawan ibada suka ƙaurace wa duniya suka koma kawai harkar ibada ita kadai tsagwaranta suke yi suka maida wannan ita ce hanyar bin su suka kadaita da wannan aka san su da ita suka zan suna da wasu halaye nasu na musamman to waɗannan tafiya sai aka fara ce masu sufi aka fara kira ɗayansu sufi saboda gudun duniya ta kai suna son ya abinan tufafin suf wato gashin dabbobi da shi suke sutura to duk wanda aka gaida irin shigar wannan sai zan shiga ce da take bambance su da sauran mutane duk wanda aka gaida wannan shigar sai ake da shi sufi ne shi ma sufi ne wato me yasa irin wannan kayan ne shi ma ya bi tafarkin su to duk da cewa a wancan lokacin kawai abinda suka saka a gaba shine batun ya za su yi ibada ya za su yi tasbihi da zikiri ya za su ƙaurace wa duniya duk ya za su fita daga cikin sha'anin jama'a wannan suna na sufi ya faru ƙabla mi'atai kafin shekara ta 200 waɗanda suka fito da shi suka yayata shi sai ya zan sun ba shi fassarori daban-daban kamar yadda Ibn al-Jawzi yake cewa wa abdaru an sifatihi bi idaratin kathira suka yi bayanin sa suka yi bayanin ma'anonin sa da bayanai masu yawa wanda a takaice in ji shi Ibn al-Jawzi yake cewa abinda bayanin sa yake nuna annat tasawuf indahum riyadatun nafs ko riyadatun nafs wato sufanci a gurin su shine ka ba wa kanka training ta yadda za ka miƙa za ka riƙa bayuwa tana jayuwa ga biyar Allah da gudun duniya ka ba wa kanka training ya zan ta saba zuciyarka ta saba da gudun duniya da haƙuri da yunwa da haƙuri da wahala wa mujahadatu tabi'i bi raddihi an al-akhlaq ar-razila ka yaƙi ɗabi'unka ka daina miyagun ayyuka wa ja'alihi ala al-akhlaq al-jadila ya zama da ɗabi'unka sun zan ɗabi'u ne masu kyau kana da zuhudu kana da haƙuri da juriya kana da ikhlasi kana da gaskiya da sauran abubuwa masu kama da haka abinda zai sa ka samu kyakkyawan yabo a duniya ka samu kyakkyawan sakamako a lahira yace to na farkon su haka suke to abinda za su ba wa kansu na training na horo zuciyarsu ta zama tana da juriya da haƙuri da gudun duniya da san mutane da san karamci da tsoron Allah da ikhlasi wannan shine abin da na farko suke kai. Sai wa ala hada kana awailul qaumi walabata alaihim iblis fi ashiya'a, sannan daga ba iblis sai yazo sai ya rika kawo musu wasu abubuwa da rikitarwa yana sa musu a cikin hanyar tasu. Kuma labata ala man ba'dahum min tabi'ihim, sannan waɗanda suka zo daga baya su ma yayi ta shigar musu da abubuwan rikitarwa a cikin tafiyar tasu. Fakana fa kullama mada qarnun zada tama'uhu fil qarn al-tali, inda zai ce duk sanda zamani ya wuce wani zamani ya zo iblis sai ya ƙara sa ran cewa yana fa samun nasara a cikin tafarkin nan. Abinda ya jawo saboda tafarkin ba ilimi, duk sanda aka kaura cewa jama'a ka je can bayan gari ka gina wani ɗan ɗaki kana kawai kana bauta Allah a ciki, baka so shiga cikin jama'a, baka neman ilimi, baka zama gurin malamai, babu shakka iblis zai sa rai akan ka sosai, zai yi kyakkyawan fata sama da kowa saboda kai ka kaurace wa ilimi. Shi yasa yake fa kullama mada zaman zada tama'uhu fil qarni tali fa zada talbisu alayhi, sai ci gaba da kawo musu rudani da rikici a cikin tafiyar su. Yace ila an tamakkana min al mutaakhirin ghayat al tamakkun, har shi dan ya samu dama yayi nasara iyaka a cikin waɗanda suka zo da ƙarshe. Shi dan ya riga ya karbe tafiyar ya zama shugaban tafiyar. Ibn Jawzi yace wa kana aslu talbisi alaihim an yusaddahum an al idh, yace farkon rikici da rudu da ya kawo musu a tafiyar ta su shine ya hana su karatu, ya hana su ilimi tun farkon sha'anin sufanci. An gina shi akan gujewa ilimi, gujewa duniya, kakkarka zama a cikin sufi. Haddathana fafrug yadayka anhu, yadayka anhu, shi da zarar ka je sufi ya fara haddathana to ka fita sha'anin sa, ya lalace, wato zai bar wannan hanyar. Don ka fara haddathana ka komo cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka samu waɗannan abubuwan da ake yi ba. Sai nan ka ce in ka ga sufi ya fara haddathana to kawai ka kaurace ka fita sha'anin sa. Kamar yadda suke cewa in ka ga sufi a kasuwa to wannan ka hakura da shi kawai, wato wanda ya bar hanyar sufancin. Amma yanzu ga shi na su bayan da su ake kokowa a kasuwar ne. Wannan Jauzi yake farkon abin da ya kawo musu na ruɗu shi ne ya hana su ilimi. Kuma ka kula har yanzu a harkar sufanci ilimi ba a ɗauke shi da muhimmanci ba, sai dai magana falala da karamomin shehi da zikiri da ziyarar kaburbura da cin ƙasar kabari da bukukuwa. Haka samu wannan shi ne kawai, duk wani taro da ga biki ne da wuya ka zo ka samu taro irin wannan ilimi ake karanta, wani littafi aka buɗe ana karanta, ko na sufancin ba. Sai dai a zauna a haɗu a faɗi falalar wani ko karamomin wani a tashi, to ka zauna kai kullum karamomin wani kake ji, kai ba ka san karamar shi wani ɗin nan, kai ba ka nemi tasa karamar mana. To kaga daga nan iblis ya fara samun kansu. Wa arahum anna al-maqsud al-amal, ya nuna musu ku je ku ta zikiri da wulifi da ibada shi ne kai abin da ake bukata a wajen ku. Malam Ibn al-Jawzi yake cewa falamma afa'a masabih al-ilmi indahum takhabbatu fi al-dhulumat, yayin da ya bushe fitilin ilimi a cikin su sai suka yi ta fagamiya cikin duhu. Wanda yake cikin fagamiya cikin duhu, duk inda ka kama hannunsa kace ga kofar fita na jinka zai, kawai baya ganin komai, duk yake gani da ya ji wani ya kama shi aika ta inda za mu bi sai ya bi shi. To tarkon da iblis ya fara musu kenan. In ji Ibn al-Jawzi yace fa minhum man arahu al-maqsuda min dhalika tarku ad-dunya al-jumla, wani ya nuna masa kawai ka guje wa duniya gaba daya, ka daina shiga jama'a, ka daina harkar kasuwanci, ka daina karka yi aure, karka yi bacci. Wani ya dinga takama ce shekara 40 shi bai kwanta ba, baka kwanta ba saboda haka yace farafadu ma yuslimu abdanahu, daga suka guje wa duk abin da zai ba su lafiya ya gyara musu jikinsu. Wa shabbahu al-mal bil aqarib, suka rika kwatanta dukiya da cewa kunamu ne, dukiya kunama ce. Wa nasaw annahu khuliqa lil masalih, suka manta cewa dukiya
an halitce ta don maslaha, shi yasa za ka ga dukiya a wasu gurare Allah ya kira ta alkhair, wa innahu li hubbil khair la shadid, kaga ana li hubbil khair ay li hubbil mali, in taraka khayran lil wasiya, alkhair anan almal, ubangiji ya kira shi alkhair saboda alkhairi ne idan ya zama a hannun bawa na kwarai, dukiya ta halal a hannun bawa na kwarai, alkhairi ce ni'mal mal salih lil abd salih, annabi ya ce ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun bawa na kwarai, ashe ba laifi ka je ka nemi kuɗi kai tara kuɗi ka zama mai kuɗi, ba laifi kai ba, matukar dai za ka bi hanya ta halal kuma za ka ciyar da shi inda ya dace. To su sai suka nuna cewa ai kuɗi kunama ce, wa balagu fil hamli ala nufus, suka kai matuka wajen wahalar da kansu, inji Ibnul Jawzi, hatta innahu kana fihi man la yastajir, har ya zan a cikin su akwai wanda baya ko kwanciya, dimin da'iman a zaune yake ko a tsaye yake, ba ma ya yadda ya kwanta. Wa haula'i kanat maqasiduhum hasana, shi waɗannan mutanen farko wato kyakkyawan niyya gare su, ghayra annahum ala ghayri jadda, sai dai sun bi wata hanyar da ba ita ce hanyar manzon Allah ba. فكيف من كان لقلة علمه يعمل بما يقوي إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري. يصير إذا كيف أقول ثورة قرن شن إلى منسى. دك وصل قد قمنا دي سيدنا قيادة أكي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم وسيد كربا يجب أن يكيد ثورة قرن شن إلى منسى. ثم جاء أقوام سنة وصل تعدي سكذوكم تكون تفير. فتكلموا له في الجوء سكر قرمسوا مغندنود وأذي أكن زماد يمع والفقر ده زبا ده تلوثي والوسواس والخطرات ده وسواسي ده أبوا ما سكر سواء ذوتيا كل ما قرر ده سكيكينا وسواسي كل ما كرقه وسواسي الأرنكة كل ما كرقه كاو أبنى ما قرر فلل اليوم كمين أغني أياء علوم الدين نغذالي يا عبادي قداءك فلل اليوم إنا يوم تكيلة فلل في تبير الله yawa ai bala'i ne, ubangiji ya kira ta bala'i, wala nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i, amma ka zo ka ce zama da yunwa a zauna da yunwa kawai ba gaira ba dalili ba don ka rasa ba, in dai yau ka yi sadaka ne sai ka samu lada, abinda ka samu ka bayar sai ka zilla sai ka haƙura ka zauna da yunwa ba komai, wannan ba laifi ka yi isari a nan ka fifita buƙatar wani akan taka, amma Allah ya baka abincin da zaka ci ka ture ka ce ba zaka ci ba kai ka fi son ka zauna da yunwa, in ka ga irin wadannan hadisai daga zamu ya kawo a cikin ya ulumul din dan ya faɗi falalar yunwa abin bakin din, in ka ga irin bayanai da ya kawo da misalai na wasu masu zama da yunwa sai ka ga kawai in dai haka addini yake gaskiya kai ka haƙura, a ce kada ka ci abinci sai idan ka ji cewa bakinka gaba daya ba danshin yawu ya bushe, ka motsa ka ji ba to lokacin da aka yadda ka dan samu gurasa kwaya ɗaya ko rubin gurasa kake, ko kuma sai ka tofar da yawunka ka ga ba kudin da ya sauka kai saboda babu wani abu na maiƙo, amma an ganin guda ya zaɓi su kakaci da saura daga gaba tsotsewa ba, to kaga in aka zama wa mutane aka addini yake dan Allah wa zai addinin nan hai ba, wa sannatu fi zalika mithlu al-harith al-muhasibi, har ta kai kamar su harith al-muhasibi hal littafi akan irin waɗannan littafi al-muhasaba na al-harith al-muhasibi shi Imam Ahmad gargadi suka rika yi akan karanta shi suka ce littafin bid'a ne, magana Abu Zur'a tana nan lokacin da aka tambaye shi game da littafansa yace littafin bid'a ne, ku kaurace musu ce littafai ne da za su raba ka da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, magana Abu Zur'a Ar-Razi sai daga cikin manyan malaman hadisi yasa ba sa gabu ciji da su, bane ce wajen akwaruna ko fahazzabu mazhabat tasawuf, sai wasu suka zo suka tsara tace mazhabar sufancin fa aqarru bi tifatin bayyazu biha sai suka kara tace su bar sai suka kara ebo wasu sunobi suka ce wannan sunobin su za su tabbatar da cewa na sufi ne kaza ana yin gaba kuma abubuwa suna kara tsauri wasu kuma suna shigowa su ga cewa kai batun yunwa daddan da yawo a jeji da zama a jeji da rashin bacci mu gaskiya ba za mu iya ba amma kuma ya kamata mu shigowa da sufancin kaga dole ai kwaskwarina kamar yadda ake yi wa kundin tsarin mulki kullum kowa ya zo ya gaba ya tashi da murfar sa ba sai tsara kwamiti ya ce ai masa gyara to haka sai aka tsaki tacewa suka ce to yana daga cikin alamomin sufi al-iktisasu bil muraqqa'a ya rika sa kaya masu baho masu faci sannan wal wajdu wal raqqu wat tasfiq ya rika duk abin da ya ji a ransa kawai ya dauka gaskiya ne ya aiki da abin da duk ya ji a ransa kawai ya yi fatawa da shi ya kira mutane a kansa ya yi rawa ya yi tafi duk wannan alamomi ne na cewa shi sufi ne wata nan ya zo duk da ya rufe nazafa amma su waɗannan sun dan ƙara sun dan sha bamban da waɗancan na baya wajen yin tsafta da tsarki ثم ما زال الامر ينما ابن جوزي يتي الامر الصوفي كما بيغشي ba ana ta ƙara ƙara a cikin sa wal ashyaq yad'una lahu awda'an shehu ne suna ta sa masa ka'idoji iri iri wa yatakallamuna bi waqi'ati suna fadar irin abubuwan da su suka yi duk abinda wani shehu yayi sai zama kuma ka'ida ne a cikin tafsir wa yattafiqu ba'duhum 'ala al-ulama amma dai kuma suna nan akan ne kaurecewa malamai لا بل رؤيته ما هم فيه أوفى العلوم سنة قالت أبدا تسكي كنسا يافكو ما ونئلي نيشكا حتى سموه العلم الباطل حرصو تكراش إلي مين بادني وجعلوا علم الشريعة علم الظاهر سكا بيد شراء إتكما إلي مين بظاهري سوراك الناس يافي ومنهم من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة دقا تكين سأقوى واندا سمو دي طابر يموى سيدا يفضى مكا مرمى وكتش أقوى واندا ما سكي هاو كتش وعريض بي a sa su a ɗaki a hana su ci da sha ba iska isasshiya ga wani wuriji mai wahala ga ba bacci to daga nan yau da gobe an kulla mutum ya yi sati ɗaya biyu uku shi ke nan sai fara fita daga hayyacinsa sai fara hauka sai fara sumbatu wadda al-ishqal haqqi wal haymani fihi har ta kai ma ya rika cewa shi yanzu ya zama Allah ko yana san Allah ko ya rude a cikin Allah فكأنهم تخايلوه شخصا مستحسن الصوره فهابوا فيه suka bai da Allah kamar wani mutum ne ko wata yarinya ce ko wani dan namiji ne mai kyau wanda suka maso wajen santa wa haula ibn al-kufr wal bid'a ibn al-jawzi yace wadannan suna tsakanin kafirci da bid'a thumma tasha'abat bi aqwam minhum al-turuq sannan daga ba dariku kuma sai suka zo ko wata dariqa sai ta jawo su ko wata dariqa sai ta janata ففسدت عقائدهم يعني اكيدن سو كغما لالاتيوا كما فمن هؤلاء من قال بالحلول daga cikin su akwai wanda ya kirkiyaki da hulul cewa Allah zai sauka cikin wani shi ma ya zama Allah wa minhum man qala bil ittihad a cikin su akwai wanda yake ganin in an had Allah ya hadu da wani zai shi ma ya zama Allah wa ma zala iblis yukhabbithuhum bi hulul al bid'a iblis bi bushi bayna sa su fagamliya da ainihin ruku cikin bid'o'i daban-daban hatta ja'alu li anfusihim sunanan hasuka ran suna da sunnoni ga kawunan su wanda ya saba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana doguwa da tafi wannan ibn al-jawzi wani in yaji magana ta sai ce a gurin ibn tabi'a ya dauka wannan maganar ta shi wannan malamin ya zo tun daga ne ibn tabi'a dan saka shi ibn tabi'a shekara ta 600 da 661 shi kuma wannan malamin ya bar duniya shekara ta 595 kaga an ya mutu tun ba ba a yi da kemiya ba amma kun ga irin yadda ya sifanta maka yadda sufanci yake kaga in ka zo ka ce su ibnu taymiya shi yake sufi to za ka yi da maganganun ibnu jawzi sai da nan talbiyatu iblis maganganun da ya faɗa sun fi wannan ya ci gaba kun ga ya ɗauko maka tarihin abin yadda ya fara har lokacin da aka fara kiran wani sufi har lokacin da aka fara yin wasu abubuwa wanda yake cewa suna yi da kyakkyawan niyya amma kuma sun saba wa sunna har ta kai ya kai ga waɗanda yake ganin abinda ma suke kafirci ne kawai haka in ana maganar sufanci kasancewa wani abu ne mai dogon tarihi sama da shekara 1000 wanda ya biyo zango har ya zo kan zangon da yanzu yake kai yanzu duk wanda zaka samu yana kufanci yana jingirwa zuwa ga wata dariqa to yana kan wannan abin na ƙarshe da Ibn Jauzi yake fada mafi shahara dariqu da muke da su dariqar tijaniya ka duba jawahirul ma'ani kaga irin abubuwan da suke ciki dukkan abinda wannan Ibn Jauzi yake fada wallahi su ne a ciki sai yasa littafin ba zai karantu ba mun sha irin wannan kalubale wuce tun da dai rigima ake a kan dari kun ce dari kunna suna da kyau mu ne ba mu gane ba ana cewa mu ba mu gane ba tunda mu ba mu shiga dari kun ba za ka ba mu gane ba to a ganar da mu ba da ni shi waɗannan littattafan da muke cewa a cikinsu an yi kaza an yi kaza sai ku ɗauko ba a ba haka Allah ya ce ba hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ilimin da ke gare ku ku fito mana da shi mana Allah ma nema ya fito masa da ilimin to kuma mun ku ce ba za ku fito mana da shi ba kuma mun je mun fito da shi ku ce to mun ba zai yiwu ba sai a fito sai a ce maka kaza da yanzu na faɗi alhaqiqatul qadariyya wanda suke cewa man shahada haqiqatul qadariyya faqat amrul takalif shin wannan haka yake ko ba haka yake ba ni ne da fahimta ba sai a zo a bayani me haqiqatul qadariyya din abubuwan nan da suke cikin jawabin ma'ani marasa daɗin faɗa wallahi ba su karanta wa'azin da izala tai a baya ai ba ta hango komai a cikin jawabin ma'ani ba wallahi ba su gani ba ai da balbalin da suke yi sai fa abinda suke yi to abinda aka gani salatul fati ita aka yi ta dawurwuri a kanta ta fi qur'ani ta to wallahi akwai magana da tafi wannan akwai maganar wa'adatul wujudi tsantsa a cikinsa maganar duk abinda aka bautawa Allah aka bautawa wata maganar in ka ganta wallahi ba za ka yadda da wani ba sai ka kara buɗa ka gani ko ba zai tsantsatu ba ba ya da za a yi ka tsantsace shi yanzu kwata akwai sinadarin da aka zuba a kwata an gane kwata akwai sinadarin da za ta koma garai amma wallahi shi ba zai ta gagara kwata ai hakuri magana ce ta kawo magana saboda anan Ibn Taymiyyah ya yi magana don akwai waɗanda suka ɗauka cewa ai Ibn Taymiyyah ma ya yabi su fa ya yi fadar riku a Ibn Taymiyyah ba inda ya fadar riku ya yi magana akan sufaye farko-farkon yadda al'amarinsu akwai mutanen kirki da ake jingina a sufancin ba mutanen banza bane wannan ko muna faɗa kullum muna faɗa wasu sunaye da ana jin su a bakin waɗancan ana ji suna faɗa Ibrahim da Adam muna faɗa sa Sulaiman Abu Sulaiman ad-Darani muna faɗa sa Junayd Ibn Muhammad Tayyib al-Taifa muna faɗa sa ko muna cewa waɗannan ba su yi waɗannan abubuwan da yanzu ake yi da sunan sufanci ba kaga ashe kenan mun yarda a farko-farkon abin bai kai haka ba amma daga yadda Ibn Taymiyyah abin da Ibn Jauzi yake faɗa su abubuwan da gaba su suka lalace shedan ya yi galaba a kansu ya lalata aqidunsu ta haka yanzu ana so a yi sufanci to a koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in dai sufanci shi ne tace halaye da ɗabi'u da zama mutum ya zama na ƙwarai to babu abin da ya kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa sunnatun yunkiru haqqaha wa batilaha wasu kuma suna inkarin gaskiyar da ke ciki da ƙaryar da ke ciki gaba ɗaya kamar alaihi qawa'idu min ahli al-kalam wal fiqh kamar yadda wasu ƙungiyoyi daga cikin mutakallimuna masu ahli al-kalam da fiqh suke kai malai cewa sawabu abin da yake daidai innama huwa al-iqraru bima fiha wa fi ghayriha min muwafaqati al-kitabi wa sunnah a yadda da abin da yake cikin waɗannan hanyoyi da ma wasu su abin da ya dace da al-kitabi wa sunnah a yadda da shi wa inkaru lima fiha wa fi ghayriha min mukhalafati alkitabi wa sunna ayi inkarin abin da yake cikin su da ya saba wa alqur'ani da sunna kamar dai yadda ka san mauqifi ko matsayin musulmi ga hadisan ahlul kitab abin da suke gurin ahlul kitab abin da ya dace da alqur'ani da sunna a yadda da shi abin da ya saba da alqur'ani da sunna a jefar da shi to haka ko ma wane ne zai yi magana abinda ya dace da alkur'ani da sunna a karba, abinda ya saba alkur'ani da sunna a mayar masa kayansa. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon bidda, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon kauce mata. Sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wannan yake cewa bayan ya yi sallama, menene gaskiyar maganar da ake kafa hujja da ita ana jinginawa Imam Malik na cewa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafaqqa. Ma'anar abinda Hausa shine wai wanda ya yi ilimin fiqh, ma'ana ya san addini amma bai yi sufanci ba, to ya zama zindiki. Ko wanda ya yi sufanci bai yi ilimin fiqh ba, to ya zama fasiki. To wannan maganar ƙarya ce. Duk wanda ya ce Malik ko ya faɗa ka, sai kawo isnadin zuwa ga Malik, ko ya kawo magana a cikin littafin Malik, ko ya kawo isnadin ta wane ya ji daga wane har zuwa ga Malik, sai a duba kuma isnadin a ga lafiyarsu. Amma kawai magana ka kawo ta kai ta faɗar ta a matsayin Malik ya faɗa, kai daga ji ma Malik ba zai faɗi wannan, to shi wannan sufanci ne. Shi ga mun wani dariƙa waye yi, ko wani wuri aka ba shi yake yi. Abinda muka san Malik da shi ilimin hadisi, su kuma a gurin su ilimin hadisi ba hanya ce tasu ba, duk ma wanda yake neman ilimin hadisi ma a kakkaɓe masa hannu a fita sha'aninsa. Yanzu muka gama maganar wannan, haka wannan magana ƙarya ce, ƙarya ce, ƙarya ce, ba gaskiya ba ne. Wanda ya ce mai askari ya ce ba a sallar juma'a biyu a gari ɗaya, idan aka yi juma'a nan ga tsohon masallaci, wato idan aka yi juma'a, to na dai gane me yake nufi. To mai askari ya faɗa, mu bashi a ya faɗa, wannan ba shi ne yake nuna cewa ya zama hukunci ba, sai idan ya kawo masa dalili da zai kafa hujja da shi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa haka. Amma kawai shi ya faɗa, wannan ba hujja ba ce, babu wani dalili da ya nuna haka. Abinda ake yi masallacin juma'a buƙatar ke sa a yi shi, na'am ana son a tattaru a guri guda in haka za ta samu, amma idan akwai buƙatar a yi wani masallacin saboda yawan jama'a, babu laifi, babu inda aka hana yin wannan. Ta haka wannan magana ba ta da wani dalili, ba ta da wata hujja, kuma akwai hujja sai a kawo. Na yi rantsuwa da Alƙur'ani akan cewa ba zan ƙara aikata wani aikin saƙo da nake yi ba, amma daga baya na koma na aikata shi. To yanzu kuma na bari tambaya, shin menene matsayin rantsuwar da na yi da farko da Alƙur'ani, kuma ta yaya zan roƙi Allah ya yafe min rantsuwar da na yi ta farko? Nan rantsuwar kai da Alƙur'ani rantsuwa ce, domin Alƙur'ani sifar Allah ce. Wanda ya rantse da sifar Allah ya rantse da Allah. Alƙur'ani maganar Allah ce, maganarsa sifarsa ce. Wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah. Horaka Alƙur'ani maganar Allah ce. Wanda ya rantse da Alƙur'ani ya rantse da sifar Allah. Saboda sifar Alƙur'ani rantsuwa ta kullu. Idan ka karya ta, to za ka yi kaffara. Za ka yi kaffarar rantsuwa, fa kaffaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba, faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Wannan shine abinda Ubangiji ya faɗa na kaffara, ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abincin da ake ci a gari. Fa 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, ko ya mutu sutura, aw tahriru raqaba, ko yanta baiwa ko bawa. Faman lam yajid, wanda bai samu waɗannan abubuwa ba, ba zai iya ciyarwa ba, ba zai iya tufatarwa ba, ba zai iya ɗanta baiwa ba, fa siyamu 3 ayyam, sai ya azumin kwana uku. Wanda ita ce kaffarar rantsuwarku idan kun yi rantsuwa, zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. Saboda haka wannan ita ce kaffarar da zai yi in ya haka, shi kenan. Wannan kuma yana cewa na tashi sallar asuba, sai na jini cikin najasa, sai na wanke tufafina, to bayan kwana uku ina wanke sai na ga akwai najasa da ba ta fita ba,
to malaya zai yi sallolin da dai a baya. Ana in kana nufin najasa maniyi ko bani ba najasa ba ne bisa kauli raji, bisa kauli mafi rinjaye wanda dalilai suka fi mara baya, maniyi ba najasa ba ne, saboda haka ba najasa ba ka gani, maniyi ka gani, saboda haka kai sallah ma ba wani abu. In kuma kana nufin najasar wato ka ga bawali ko wani abu na bayan gida ko wani abu a cikin tufarka, ka wanke kana san ya fita ka je kai sallah daga baya ka ga akwai sallar ka ta baya ta yi babu maganar sai ka sake sallah. Ka wanke najasa daga tufafi ko daga gurin da kake sallah wajibi ne, ba wai shar'i bane ne na sallah. Akwai bambanci tsakanin shar'i da wajibi. Shar'i shine abinda in babu shi to babu sallah, wajibi ko abinda in kai takaci da shi kana da zunubi kana da alhaki. To kuma anan babu ma takaci a ciki, kai iyayen ka kuma daga baya ka fuskanci a kurkure, to sai ka wanke saboda sallolin da zaka fuskanta nan gaba. Na baya kuma muna maka fatan Allah ya karbi aikin ka. Ana iya yin sallah da wankan idi ko juma'a kamar yadda ake iya yi da najanaba? A'a, najanaba raf'ul hadath ne, dauki kari ne babba, shi yasa Ubangiji ya ambace shi bayan alwala. In za ku yi sallah ku yi alwala, in kuna da janaba ku yi wanka, haka alqur'ani ya nuna. In kuna da janaba sai ku yi wanka in za ku yi sallah, don haka ba sai ka sake alwala ba. In ba ka da janaba ka yi alwala ta isa. Da Allah ya faɗi, idza qultum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, sai ce wa in kuntum junuban fatahharu. Wankan idi wanka ne na sunna, ba wanka ne na wajibi ba, kuma ba na ɗauki kari ba ne. Wankan juma'a shi ma wanka ne na wajibi, amma kuma shi ba na ɗauki kari ba ne, saboda haka shi ba matsayin ba zai zauna a makwafin alwala ba, don haka ba za ka yi sallah da shi ba. A hadisin nan da yake cewa ma'u zamzama lima shuriba la, wato ruwan zamzam yana ga abin da aka sha shi dominsa. Ana nufin idan mutum yana da bukata masu yawa zai iya shan ruwan zamzam da nufin Allah biya masa wannan bukatar. Haka ne ko ba haka bane? Na'am, haka ne. Wanda shi ne zahirin hadisin, wanda yake da bukata ya sha ruwan zamzam ya yi addu'a. Ba wai kawai ka sha ruwan zamzam ka sha kuruminka, ka sha da niyyar ka yi addu'a, ya Allah ina fatan kaza kaza, ina ka roƙi Allah da babban masaki, to ana fatan Allah ya ansa maka. Shi ne abin da ake nufi da hadisi. Za ka dai girman buƙatar ka, kar ka ga cewa ta fi ƙarfin wannan. Me ingancin wannan hadisin? In imru'ul qais sahibul liwa'i shi'ri ila an-nari, liwa'i shu'ara ila an-nari, wato imru'ul qais shi ne ma'abocin tutar mawaƙa zuwa ga wuta. Hadisin bai inganta ba. Sannan yace menene bambancin imru'ul qais? Ba shakka wuta zai tafi saboda ya mutu kafiri ba musulmi ba, bai ce yana cikin alul jahiliya, amma ba duka alul jahiliya bane za su kubuta. Don Allah, menene ingancin cewa mai littafin kitabul agami dan shi'a ne, kuma malam menene ingancin littafinsa? Abul Faraj al-Asfahani ba shi'anci ake, an jefe shi da wani abu mai kama da shi'anci, amma kun jefan shi ma da nasibanci ba ma shi'anci ba. Nasibanci kuma littafinsa akwai kwashe-kwashe. Kitabul Agani littafi ne kamar bola yake, wato za ka iya tsintar wani abu mai amfani a bola, amma kuma mafi abin da ya fi yawa a ciki tarkace ne, da haka ba littafin arziki ba ne. Idan mutum ya yi haɗari tare da iyalansa sai duk suka mutu shi ya tsira, shin za ya yi musu azumi ko ba zai yi ba? Abinda nake fahimta daga tambayar shi ne direban, don ba direba ba ne ba buƙatar a yi tambayar. In shi ne direban, shi ya tsira suka mutu, na'am, shi ne sabab ɗin rasuwarsu, don haka zai musu yi azumin kafara. Ba wai don suna iyalansa ba shi kenan, ai iyalansa ne ba wani ba. Sannan ya ce idan mutum ya banke mutum biyar duk suka mutu a lokaci ɗaya, shin azumin 60 zai yi ko kuwa kowa sai ya yi masa nashi 60 ɗin? Maganar a lokaci ɗaya ba ya da wani tasiri a tambayar, indai ka banke su kuma a sanadiyar wannan bankewar suka mutu ko a nan take ko bayan kwana ɗaya wannan ya mutu bayan kwana ɗaya wannan sati ɗaya wannan ya mutu amma dai duk wannan dai bankewar ita ce ta yi sanadiya haka duk hukuncin ɗaya ne kar ka ƙara da cewa a lokaci ɗaya ko da a lokaci ɗaya ne abinda kike magana mai inganci mai dalili shine kowanne zai masa azuminsa kowanne rai zai masa kafararsa ba za ka dunkule su su raida su rai ɗaya ba don kafarar ta kashi san sanadiyar salwanta wannan ranni baka ya zaka haɗe su su duka ka ɗauke su a matsayin rai ɗaya ba sababin ake duba ba ka ce ai sabab guda ɗaya bane a'a abinda sabab din ya haifar in mutum ɗaya ne shikenan in mutum biyu ne biyu za a yi kafara baka za ka yi kwana abinda shahararri mutatabi aini ko wanne ka yi masa shahararri mutatabi aini dai wannan yake cewa muna fatan alkhairi Allah ya saka duniya da lahira da yake bayan haka muna neman alfarma a wajen mala da ya nema mana wajen ɗan uwanmu musulmi da ke wannan waje ko za a samu a ɗauki nauyin karatun nan a gidan rediyo musamman FM domin wanda ake sawa a gidan TV ba kowa ke samun ganin shi ba saboda muna da wahalar wutan nefa da kuma tsadar abin da man fetur da ka kara da haka da bakwa zai iya zuba mai da kullum to na karanta maka abin da ka rubuta san haka muryarka ta isa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko ya hore musu abin da za su iya bayarwa domin a ci gaba da sawa waɗanda suke ƙauyuka masu ji domin waɗanda suke da ƙauyuka babu shakka za su fi amfana da na rediyon daga nan har daura za a ji shi har zuwa jibiya da sauransu sai har Kano ma akwai waɗanda da suna sauraro har Maraɗi kaji wani ya ce har Lagos malam Adam saboda haka wanda yake son yayi wannan jihadin ko ba a buɗe take mu dai abinda za mu iya shi ne mu zo mu karanta mu fassara mu yi bayani gwagwaran abinda Allah ya hore mana sati dai inda da rai da lafiya babu wani uzuri za mu zo mu yi wannan bi iznillahi ya rage kuma yan uwan mu kowa ya bada tashi gudunmawa yayi abinda zai iya yi kuma duk abinda kai Allah kaiwa dan Allah kai kuma dan kanka kai kai dan Allah kai zaka mori abin duk wanda zai shiryu a dalilin ka to kana da ladansa har tashin kiyama don haka wannan wata kofa ce wata ke a buɗe dan ba mamaki a irin haka kai da mai karatun ku yi kankan ladan naku yanzu kusan ko ba watakila kai ka ɗara shi ma za ka ga dai ƙofar nan a buɗe kuma muryarka abinda ka faɗa na karanta na isar maka ga waɗanda suke wannan guri masu wadata 'yan siyasa masu manyan ma'aikatan gwamnati dan manya 'yan kasuwa manya da ƙanana ma duk suna iya shiga cikin wannan aikin alkhairi ina ga na ya kamata mu tsaya sai sati ne zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.